الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاتقوس دوت رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو ديا دا تريو هدو دا أربعين دا بقوي وانده يأي دي دا بقوي دوت مارش شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدة ميلادية muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau zamu tashi aya ta 41 wala qarin suzi'a
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillaahir rahmaanir rahiim wala qad تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
كافر لنجا وضو تنبيو ينك محاكا تنبايا تأيكي متومن دا يكي ين جلسة الاسترالة يوشيك ماتا يكبر lokacin dagowa daga sujada ta biyu ko bayan ya dago yayi littafin istirahat a lokacin da zai bige zuwa raka'a ta biyu ko wanne ne Allah ya kara wa malam lafiya to tambayar da dan uwa ke yi idan mutum yayi zaman istirahat a yaushe ne yake halatta yayi kafara idan mutum yayi wannan zaman istirahat din zai kabbara ne yaushe wannan akwai ainihin hadisai da suka nuna cewa mutum yana da zaɓi akan ainihin kabbarorin da zai yi in ma ya zamanto kafin ya dago din yayi kabbara sai ya dago sai ya zamanto kabbara ya riga dagowan ko kuma ya zamanto da kabbaran da dagowan gaba ɗaya ya zama ɗaya kawai ya dago Allahu Akbar ko kuma ya zamanto sai ya dago din ya zauna sannan yayi kabbara ko wanne daga cikin wannan ya halatta ina fata an gane wannan in ma ya zamanto yana cikin sujada din kafin ya dago din yayi kabbara sannan ya dago ko kuma ya dago tare da kabbara din ko kuma ya zamanto sai ya zauna yayi kabbara duwa nan gaba ɗaya halitta sannan sai ci gaba da tambayan jiya da wannan baiwa Allah ta yi tambaya game da rabi to tambaya na biyu ta ce malam ni mace ce na kasance ba na iya zaune ina kallon mahaifiyata tana aikace-aikacen gida sai dai in ba ni da lafiyar da ya zamanto ba zan iya yin aiki ba idan azumi ya zo na kasance tun safe har a sha ruwa hidimar aikace-aikace wato take hakan ya sa da zarar na yi sallar isha'i sai na kwanta sai cikin dare in samu in ji tahajjudi amma da rana ba na samun dama ne ko da yin tilawa ne da rana sai hakan ke ba na samun daman yin tilawa da rana sai hakan ke samun tunani kamar na yi asaran wannan yini da na shagala da aiki a cikinsa malam don Allah a bani shawara in akwai gyara a ɗora ni akan hanya to ita dai wannan baiwa Allah tambayar da take yi ko kuma kawai tana son shawara ne cewa ita irin yarinyar nan ce wanda ba ta iya zama ta sa ido ta ga mamarta na aikin wahala idan ta ga mahaifiyarta na aikin wahala to za ta karbi wannan aiki ta yi to sai zamanto kamar da Ramadan in suka fara aiki har yamma to saboda haka take a idan azumi ya zo ta kasance tun safe har a sharuwa hidimar aikace-aikace kawai take yi tare da mahaifiyarta a da zaran ta yi sallar isha'i sai ta kwanta sai cikin dare a in ta samu yi ta tashi ta yi tahajjud in ta samu dama kenan in ko gajiya ya hana ta shi kenan ta yi hasara amma da rana ta ce ba ta samun damar ko da yin tilawa ne na Qur'ani to wannan abin na sa ta tunani tana ganin kamar hakan ta yi asara mai yawan gaske na wannan yini gaba daya shi ne take bukata a bata shawara to zance na gaskiya kamar yadda ta faɗa cewa Aisha tana da kokari sosai wato ba ta yarda ta ga mahaifiyarta na aikin wahala face ta amsa wannan ba ƙaramin aikin alkhairi ba ne kuma ana fatan wannan hidima da kike wa mahaifiyarki Allah subhanahu wa ta'ala zai baki lada mai yawan gaske sannan kuma Allah ta'ala ba zai baki haka ba ke ma idan kin samu ƴaƴa Allah zai baki ƴaƴan da za su yi miki hidima irin yadda kike wa mahaifiyarki hidima an gane wannan ko Bahaushe yana cewa wai alkhairi danko ne baya faduwa kasa banza saboda wannan abin da kike aikata na biyayya ga iyaye to lallai kina cikin alkhairi mai yawa irin wannan al'amari wato idan mutum yayi baya kabewa insha Allah duniya da lahira amma da sharadin kin yi wannan abin ne dan neman yardan Allah in kin yi ne dan ki samu yardan Allah to insha Allah ba za a kabe ba to sai dai maganar da take yi cewa in ta fara aiki tun safe da Ramadan har sai an kai kusan yamma ana yin aiki ba ta samun daman yin tilawa an gane wannan ko to ina ganin wannan aiki da kika aikata na yin biyayya ga mahaifiyarki ba karamin alkhairi bane in zai yi mahaifiyarki ta ware miki wani lokaci da zaki ringa tilawan alqur'ani an gane ko a wannan lokaci to masha Allah in ba ta ware miki ba ya zamanto kuma tana bukata ki yi hakuri shi wannan tilawan alqur'ani mutabi ne yin biyayya ga iyaye kuma wajibi ne tilawan qur'ani mustahabi ne yin hidima ga iyaye wajibi ne idan sun ci karo kuma ya zamanto ba za a iya yi ba sai guda daya sai ki wanda ya samu an gane ko Allah ta'ala ya san niyyar bayan Ramadan sai ki dage ta tilawa ki maye gurbin da kika bari wannan shine shawara dan babu wanda zai baki shawara cewa ki yi watsi da mahaifiyarki aje a yi ta tilawa a gar a ce ki tsaya ki wa mahaifiyarki hidima in kin samu lokacin tilawa masha Allah in baki samu ba to za ki iya yin tilawa bayan Ramadan in Allah ya hore miki wannan aiki da kike yi na hidima ga iyayenki ba karamin aikin alkhairi bane ki dage a gare shi in kuma zai iya yiwuwa ki zauna da mahaifiyarki ki nemi shawararta cikin lalama ta ware miki lokaci a cikin lokuta ta ce daga lokaci kaza zuwa kaza je ki huta duk da ke kin ce ba kya iya ganin tana aiki baki shiga ba yana ko fata ki je ki huta in kin ga tana aiki sai kin shiga kin je kin wannan aiki Allah ta'ala shi taimake mu shi ne zai cewa shin yana halatta malami da yake da dalibai ya zura ido idan ɗalibansa suna masauran manyan malamai rarji da rashin kunya da zagi ko kuwa zai tsawatar musu ne Allah ya tsara tsare mana shehinmu kuma babanmu to wannan baiwa Allah tana tambaya cewa shin yana halatta ga malami yana da ɗalibai sai malamin nan ya zura ido ɗaliban nan fitayin raddi na rashin kunya ga wani malami ko malamin nan ya yi shuru to gaskiya duk malamin da zai yi shiru dalibansa su yi ta rashin kunya ga wani malami, to wani malami yana nuna kenan cewa fa kamar yana nuna wa malaman daliban shi kadai ne malami, kamar yana nuna musu shi kadai ne mai mutunci. Duk wani malami wanda ba shi ba, ba shi da mutunci, na ba ku dama ku zage shi. To duk malamin da ya ba da dama a zagi wani malami, to shi ma fa zagin nan gaba zai koma kanshi. In dai ka ba da dama a zagi wani malami, to wannan zagin da ka ba da dama a yi nan gaba zai koma kanka. Dan zai iya yiwa wayannan dalibai marasa kunya wanda kake saita su su zagi wani malami, nan gaba kuna iya batawa da su. An gane, da can ana shiri da su. Sai ya zamanto kai a matsayinka na malami sai kai abin da ba sa so, sai suka bata wayi. To irin zagi na rashin mutuncin da suke ma wancan malamin zai koma kanka. Domin irin wayannan dalibai ba sa duba mutuncin malaminsu, ba sa duba wane ya karantar da ni ko harfa ɗaya. Mutumin da ya fahimci sunna da kyau kuma yana da fahimtar cewa duk wanda ya karantar da ni harfa ɗaya ya zamanto babana a cikin addini, wajibi ne a gare ni mutunta shi. Kuma duk mutumin da ya san cewa naman malamai guba ne, ba a cin naman malamai a wanye lafiya. An gane wannan ko? In dai har mutum yana cin naman malamai, to yana cin guba ne, ba zai wanye lafiya ba. Kamar yadda Ibn Asakir ya faɗa, duk malamin da ya saka akan zagin wasu malamai, to wannan malami ba malamin Allah ba ne, wannan malami ba dattijo ba ne shi, wannan malami ba malami bane mai karantar da al'umma tarbiyya. Malami mai karantar da tarbiyya zai karantar a mutunta malamai. Na fatan gane wannan. Amma idan malamin bid'a ne, sai zamanto malamin nan yana aikata abubuwa da suka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan ko? To babu laifi a yi masa raddi, raddin da ya dace da shari'a. Shi ma wannan raddi babu zagi. Uwa ka ubanka wawa ta kiki. To ire-iren wannan zagi in za a yi raddi ga malami ko na bid'a ne, a ɗan nisance shi. Kada ya zamanto kana raddi kana haɗawa da jafa'i. An gane, raddi wanda ake yi cikin mutunci, sannan ka faɗi abin da ya dace, raddin ya fi tasiri wajen sauraro. Na fatan gane. To da ka babu laifi don ka yi raddi ga malamin bid'a. Kuma a fahimci wannan, raddi ga malamin bid'a ba cin mutunci bane ba. Don wani zai ce, to ka ce a daina wulakanta malamai, amma gashi kana wa malam wani raddi. Me yasa na yi wa malam wani raddi? Na mai raddi saboda baya mutunta hadisan manzon Allah. Na mai raddi saboda yana zagin malaman sunna. Mutumin da yake zagi Ibn Taymiyyah ya faɗa abin da ya ga dama kan shi. Ya faɗin biya gumman ganu ga sahabban manzon Allah. Dan na mishi raddi mai zafi, menene laifina? Yana sukar sahabbai, yana sukar tabi'ai, sannan kuma duk malamin da baya so ko duk malamin da ba na mazhaban shi ba zai iya faɗin kowane irin magana na cin mutunci a gare shi. Kuma a lokacin da yake wannan cin mutuncin, mabiyansa ba sa cewa akramaka Allahu da Allah dan sassauta, su daɗi suke ji. To duk malamin da yake cin mutuncin magabata, yana cin mutuncin sahabbai, yana cin mutuncin tabi'ai, yana cin mutuncin tabi'i, ko malaman da ke kira zuwa ga sunna, irin su Ibn Taymiyyah, irin su Ibn al-Qayyim, irin su Imam al-Zahabi, irin su Imam al-Shawkani, irin su Nasiruddin al-Albani, irin su Ibn Baz, sai zamanto irin wayannan malamai da suka tsaya suna karantar da sunna, sai zamanto yana tsayawa yana cin mutuncin yadda ya ga dama, ya kira su jahilai, ya ce ba su san fiqhu ba da sauransu. To kuma kai ka san wanda yake wannan magana dakiki ne shine bai san fiqhu ba. Kuma sai ka shi yana kiran manya-manyan malamai da irin wannan sifa ɗin, kai kuma sai kai masa raddi, to sai ka ga mabiyansa su suna jin haushi. Amma lokacin da yake yi su kuma suna mai, suna farin ciki. Za ka wannan akwai rashin adalci. Kun ba malaminku dama ya zagi kowa, amma ku naku daga an ɗan taɓa shi an mai raddi, an nuna ga kuskuren shi, sai hankalinku ya tashi. Wani ma sai ya ƙundumo a shar. Wallahi duk wanda ya ƙara wa malami na raddi sai na sai kundin wuta, wato ba zai iya mai da martani na raddi ba. To irin wannan dai ba kyau. A takaice, ɗan uwa ta yi tambaya, malami mutumin kirki mai karantar da sunna yana halarta a ringa masa raddi na cin mutunci ko a ringa zage shi? ana wulakanta shi shine nace a'a malami idan malamin bid'a ne in yana wulakanta magabata to zaka yi aiki da ayan nan fa man itada alaikum fa atadu alayhi bi mithli ma atada alaikum tun wanda ya ta'addanci a gare ku kuma ku yi ta'addanci a gare shi kwatan kwatin yanda yayi me ta'addanci a gare ku yau idan ya wajaza'u sayyi'ati sayyi'ati bisla wato sakamakon mummuna mummuna irin shi yazo yana zagin sahabbai shi ko sai ai kai ban shi yana zagin sahabbai yana zagin tabi'ai yana zagin tabi'i ta shi ko sai ai kai ban shi ana lalacin shi kamar yadda ake lalacin jariri irin wannan ya kamata a tsaya tsayuwan daka ai masa kaca kaca har sai ya dawo yayi laushi Allahu a'lam to sannan sannan wani ya cewa malam dan Allah ina son ƙarin bayani wai shin dole ne sai mutum yayi riko da mazhaba guda daya ta hanyar wannan kuma idan zai yi riko da mazhaba daya dole ne sai yayi riko da mazhaban Malik domin shine a Madina mun yi jayayya ne da wani mutum wanda ya nuna mun bin mazhaba daya wajibi ne musamman mazhaban Malik ina ba san gano wannan to wannan tambaya da ɗan uwa yayi cewa dole ne yana son ƙarin bayani dole ne sai mutum yayi riko da mazhaba daya to anan wajen ɗan uwa ba dole bane sai kayi riko da mazhaba daya ita mazhaba makaranta ce kana iya zuwa makaranta makarantu na malamai da yawa kai karatu zaka iya zuwa makarantu misali a ce akwai makaranta Al-Alawa akwai makaranta a Kawu akwai makaranta a Tudun Wada akwai makaranta a kaza kaza duk wurare kuma ya zamanto duk makarantun na sunna ne shin za a iya hana ka je wani makaranta banda wani duk makarantun gaba ɗaya malaman sunna ne ke karantarwa kuma suna karantarwa ƙarƙashin littafin Allah da sunna kowa na karantarwa gurgunan fahimtar shi sai wani ya ce ka tsaya a makaranta ɗaya zuwa sauran makarantun bai halatta ba sai ka tambaye shi wane ne ya haramta zuwa sauran makarantun akwai makaranta na Abu Hanifa akwai makaranta na Imam Shafi'i akwai makaranta na Imam Malik akwai makaranta na Imam Ahmad dukkan waɗannan makarantu ne yardaddu wanda malaman sunna sun yarda da su akwai makaranta na Abu Dawud Az-Zahiri duka sunan su duk an yarda da su saboda haka idan kana zuwa waɗannan makaranta sauraron karatu sai wani ya hana ka to za a kira wannan dan hizbiya ne shi mai kungiyanci mai bangaranci kuma duk mutumin da yake kungiyanci yake bangaranci dan bid'a ne shi duk wanda zai ce ka daina zuwa makaranta kaza sai makaranta kaza to in kana neman sanfare dan hizbiya to yana cikin su na ba san gano wannan shi ya sanya malaman sunna wanda suka yi ma sunna kyakkyawan fahimta irin su Shekul Islam Ibn Fodiyo Allah ya masa rahama kaga Ibn Fodiyo ɗalibansa sun masa tambaya malam wai dole ne mu kulle kanmu a mazhaban malikiya kawai ya zamanto ba ma sauraron kowane malami sai malamin da yake mazhaban malikiya sai Shehu Dan Fodiyo musamman ya wallafa littafi mai suna Hidayatul Tullab ila tariqis sawab a shiryar da ɗalibai zuwa ga hanya madaidaici kun ga sunan littafin Hidayatul Tullab ila tariqis sawab shiryar da ɗalibai zuwa ga hanya madaidaici kenan wannan littafin in ka bi littafin za ka shiryu zuwa ga mai zuwa ga hanya madaidaici idan baka yi aiki da abin da littafin ya kunsa ba to mutum zai ɓace to daga cikin abin da Shehu Dan Fodiyo ya karantar a cikin Hidayatul Tullab mun daɗe muna karantar da wannan littafi a nan wajen Shehu Dan Fodiyo ya ce ku sani ya ku ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su wajabta ma wani mutum a duniyan nan bin wata mazhaba ayyananna ba yace haka nan sahabban manzon Allah su ma ba su wajabta ma wani mutum bin wata mazhaba ayyananna ba an gane wannan ko ka duba magana Allah bai wajabta ma bin wata mazhaba ba in ya wajabta a ina zamu gani a cikin alqur'ani manzon Allah bai wajabta ma bin wata mazhaba a ginanna ba in ya wajabta a ina zamu gani a cikin hadisi sannan sahabban manzon Allah ba su wajabta ba su ma ina zamu gani a cikin hadisi zamu gani a cikin asaran su babu wani sahabi da yace dole ne ka bi mazhaban Abubakar ko mazhaban Umar ko mazhaban Uthman shine shi dan bodi yace gaba da cewa da a ce sahabban annabi za su wajabta mana bin wata mazhaba yace da sun jefa mutane cikin zulubi da sun jefa mutane be cikin zulubi in sahabbai suka ce dole sai ka bi mazhaban wani to za su jefa ka cikin zulubi me yasa in suka ce sai ka bi mazhaban wani ka kulle kanka a cikin mazhaban za su jefa ka cikin zulubi sai faɗi dalili yace domin za su sanya kai ruko da mazhaban mazhaba wanda wani lokaci ba shi da hujja wani lokaci za ka yi ruko da mazhaban malam wani ka kulle kanka kuma a wata mas'ala da ka yi ruko da shi bai da hujja ga inda gaskiya take amma an ce ka kulle kanka a waje kaza saboda haka in ya zamanto ka kulle kanka zai zamanto wani lokaci bai da hujja bai da hadisi kila ya yi ijtihadi kuma a cikin ijtihadin ya yi kuskure to kuma alhali ga wani malami can a wata makaranta yana da hujjoji yana da dalilai fiye da nashi kai sai ka ce to wallahi na san kana da dalilai fiye da nawa akar makalla abinda yasa ban yi ruko da makarantar ka ba an ce in kulle kaina a can ya hukunci mutum ya kulle kanshi akan abu wanda ba kan gaskiya ba yayi daidai haka bai daidai ba to shi ga bodi ya nuna Allah bai wajabta mana ba yace in ko har yace Allah bai wajabta ba manzo Allah bai wajabta ba sahabbai ba su wajabta ba in yace magabata ma ba su wajabta ba in ko sun wajabta la auqa'un nasa bil is da sun aukar da jama'a cikin zunubi to da za su wajabta ma ka bi ra'ayin wani malami wanda ba shi da dalili a cikin wata matsala mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin shehu dan bodiyo al-mujaddid hidayatul dulab ila tariqi sawab ina ba san gani dan bodiyo menene mazhabin shi mazhabin malikiya amma ya wajabta wa mutane dole sai an mazhabin malik bai wajabta ba shi dan bodiyo ya nuna abin da ya zan wajibi ga mutum shine bin qur'ani da hadisi amma kana iya tambayan fatawa akan mazhaba kana iya tambayan fatawa a baka fatawa amma ba wai ka tsaya kan malami guda ɗaya ka ce wai in ba shi ba rijiya wannan kuskure ne an gane ko abin da ya zan wajibi a gare ka a matsayinka na ɗalibi na sunna ɗalibi na salafiya shine duk inda gaskiya yake ina nan wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ba ni da wata mazhaba face mazhaba ta gaskiya idan Abu Hanifa ke da gaskiya ina tare da shi idan Imam Malik ke da gaskiya ina tare da shi idan Imam Shafi'i ke da gaskiya ina tare da shi idan Imam Ahmad ke da gaskiya ina tare da shi idan Ibn Hazm ke da gaskiya ina tare da shi ni dai kawai ina gaskiya take in bi wallazina ishtanabu taquta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibadi wa innan da suka nisanci dagu kan su bauta mata suka mayar da al'amari zuwa ga Allah suna da albishir ku yi albishir ga bayina su wane ne wa'annan bayin allazina yastabi'una alqawla fayastabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi maganan da yafi kyau sai su bi maganan da yafi karfin hujja ulaika allazina hadahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya shirye su wa ulaika hum ulul albab wa'annan su ne ma'abuta hankula kenan mai kulla kanshi a mazhaba yana daga cikin ulul albab yana daga cikin mai ulul safaha wal hamaka ulaika allazina azallahumullah wa ulaika hum ulul safaha wal hamaka wa'annan da suke kulla kansu a mazhaba su ce in ba mazhaba ka zaba rijiya wa'annan su ne wa'anda Allah ya batar da su sannan su ne ma'abota wauta da kuma da wauta da ainihin sahuhanci wato marasa hankali masu raunin hankali saboda in ba mai raunin hankali ba wane ne zai bar hujja ga hujja na qala Allahu qala rasuluhu ka zo ka dauki ijtihadi na kuskure saboda ka kulle kanka a cikin mazhaba amma kuma ka zo kana zargin zufayi kace ai sufaye sun yi laifi sufaye sun kulle ido suna bin shehunai eh sufaye sun kulle ido ah shehu ya ce musu faman qala wa man qala li shehi giliba la yuklihu abadan duk wanda ya ce wa shehin sa akar maka lawo me yasa kace kaza inda kace wa shehin ka malam me yasa kace kaza to ba za ka samu nasara ba har abada duk abin da shehin tariqa ya faɗa da dadi ba dadi kawai ka rufe ido kai dabi wa man qala li shehi giliba la yuklihu abadan an gani ko kuma kun baina ya dai shek kalmai baina ya dai gasin ka kasance a gaban shehi kaman matacce a gaban mai wanke shi shin kana so kana matsayin dalibin sunna ka zama to haka a'a shi mai bin sunna ya yake kasancewa qul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa manita ba'di kace wannan shine hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira kenan sai na gamsu da hujjar malami sa'annan bi shi shine mara kan basira ba zan zo in rufe ido ba in ce duk abin da ya faɗa kawai na bi shi babu wanda ake ma wannan sai manzon Allah manzon Allah shi kadai ake bi a rufe ido ai ta bin shi insha Allah in ka rufe ido kai ta bin manzon Allah ba za ka tabe ba sai aljanna wa in tudihu idan kuma manzon Allah za ku samu shari'a a gani to nan da aka ce wato bin mazhaba yo ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi sai yanda ka san matacce ya mutu sai yanda ka juya shi to ka zama to a gaban shehi haka ko ba ka baya in shehi yace daga yau na dauke maka sallah kace akar maka sallah daga yau ka daina sallah wanda baka dama ka je kai zina na baka dama ka sha giya yanzu na halarta ma ka taka wani mataki yanzu shan giya ba haramun bane a gare ka luwadi ba haramun bane haramun ne ga amawa kace akar maka sallah haka ne ba magana lima in kace lima ba za ka samu nasara ba har abada an gani to ya ce mun wai mun yi jayayya ne da wani mutum wanda ya nuna mun bin mazhaba dai wajibi ne musamman mazhaban Malik an gani abin da yasa yace dole mazhaban Malik saboda mazhaban Malik ita ce mazhabu ahlul madina in dai ka dan madina ne to mazhaban ka ne zan wajibi abi shin waye faɗi wannan shin wane ne yace dole ne abu mazhaban Malik shin shau dan fodiyo ba Malik ne ko Abu Malik bane mun karanci mun karanta littafin yawo sunna ranan yace ku sani anna ara al-mujtahidin an kulliha masaliku ila al-khairat yace ku sani ra'ayin malamai masu ijtihadi duka shin yan makare ko yan madina ko yan kufa ko yan basra in dai malamai mujtahidai ne ra'ayinsu hanya ne zuwa ga alkhairai sho dan fodiyo bace hanya kawai na malaman madina ba ko hanyar malaman makka ko hanyar malaman ainihin kum ko hanyar malaman kaza sai ce malamai ra'ayin mujtahidai inda mutum ya taka wannan mataki mujtahidi ne na ahlus sunna ra'ayin shi hanya ne zuwa ga alkhairi yace ai abin da yasa aka ce abu malik saboda malik ya zauna a madina nan manzon Allah ya rayu sai mutum nan manzon Allah ya rayu amma manzon Allah bai ba mu sharafi cewa addini dole sai a madina ba sannan kuma sahabbai a ina sahabbai suka yi karatu shin sahabbai suka yi karatu a basra ne ko a kufa a ina suka yi karatu a wani makaranta makarantar manzon Allah makarantar manzon Allah a ina yake shin akwai sahabin da ba a madina ya karatu ba to sahabbai bayan sun gama karatu a madina manzon Allah ya tura su wasu kasashen to anan wajen idan sahabi ya baka hadisi sai a ce ba hadisin madina bane shi a ina ya karanta a madina kamar a ce yanzu na gama karatu a Kaduna sai na tafi Lagos shin duk ilimin da na samu gaba ɗaya ba ilimin Kaduna bane ko ilimin Lagos ne eh yanzu sahabbai annabi ya tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman amma kafin ya tura shi sai da ya karantar da shi ya gamsu da ilimin shi tukuna sannan ya tura shi to da ya tura shi idan Mu'azu ya karantar da dalibai sai aka samu wani dalibi a Madina ya karantar a wani sahabi a Madina ya karantar duka gaba ɗaya daliban manzon Allah ne za a ce akwai wani wanda ba dan Madina ba eh yanzu akwai dalibai da yawa yan Najeriya sun yi karatu a Madina amma suna rarraba wani ya yi karatu a Madina zai tafi Kano ya gama. Wani ya yi karatu a Madina ɗan Kaduna ne, wani ya yi karatu a Madina ɗan Lagos ne, wani ya yi karatu a Madina ɗan Sokoto ne, wani ya yi karatu a Madina ɗan Niger ne. Amma duk sun yi tarayya kan me? Madina. Saka babu wani sahabi wanda ba ɗan Madina ba, babu wani hadisi wanda asalin shi ba Madina ba ne. Saboda tushen abin manzo Allah ne ya faɗa. To yaya za a yi a ce kuma manzo Allah ya faɗa lokacin da manzo Allah ya faɗa kenan yana ta Iraki ne ko yana ina? Ina ba san gane wannan. Saka babu wani malami idan wani ya ce ma an ce mazhaban Malik ne kadai za a bi, kada abu mazhaban Abu Hanifa ko kaza, ka ce ya kawo ma dalili. In ya ce ma mazhaban Malik ta bi, sai ka ce a wajenka akwai wani shi ma yana ganin mazhaban Abu Hanifa ya bi. Ina ganin idan mun duba wani littafi Az-Zalamu fil Gharb ya kawo labarin mutanen Japan da suka zo suna so su musulunta, suna so su musulunta, sai ya zamanto ainihin malamai suna ta rige-rige wajen ba su musulunci. Sai wannan malami sai ya tsinge shi sai ce za ka musulunta amma kuma dole za ka bi mazhabin Abu Hanifa, don Abu Hanifa shi ne sirajul umma, shi ne fitila na al'umma. Wani ya ce in ka musulunta ba kar ka kuskura sai mazhabin Malik, don shi ne imamu ahlul Madina. Wannan ya ce kai in ka musulunta kar ka kuskura sai mazhabin Shafi'i, don Shafi'i shi yana daga cikin ahlul bayt, kusan a gidansu ba ake saukar da wahayi. Wannan ya ce kar ka yarda sai imamu Ahmad bin Hanbal, saboda shi ne imamu ahlus sunna wal jama'a. Haka aka yi ta jayayya, sai mutane suka ce musulunci dama ba ɗaya ba ne, dama musulunci daban-daban ne. Ai dama mu asalinmu kiristoci ne, in ji su su asalinsu kiristoci ne, sun ɗauka cewa addinin musulunci babu irin wannan jayayya da ake yi a cikin addinin Kirista. Nan take wayannan bayan Allah suka koma ruwa saboda jayayya akan mazhab. An gane wannan ko? Wannan ya ce sai mazhaba kaza, wannan sai mazhaba kaza. To abinda malaman sunna masu kyakkyawan fahimta suka yi, duk mazhabokin ba da yarwa. An gane in ka koda mazhaban ka, in ka koda shehinka, shi ma ɗaya zai koda nashi, kowa sai ya yi ta kore-kore. In ka ce malaminka a wajen ilimi kaza ya fi, shin wannan zai ce nashi ya fi a wajen ilimi kaza? Malami na ya fi ilimi, ya fi sanin hadisi, so da shi kuma malami na ya fi sanin lugha. Ka san ko duk wanda bai san lugha ba ba zai fassara Qur'ani yadda ya dace ba. Wannan kuma yake malami na ya fi kowa sanin kiyasi. Duk mutumin da bai san kiyasi ba idan matsaloli sun taso sababbi, to ba zai iya ba su hukunci na shari'a ba. To ni malami na shi ne shugaban ɗan kiyasi na duniya, kenan malami na ya fi kowa ilimi. Wanda kuma yake malami na shi ne ya fi kowa sanin hadisi, wanda ya fi kowa sanin hadisi ya fi ilimi. Wannan ce malami na ya fi kowa sanin lugha. In mutum ya san lugha, to kaga lugha Qur'ani an saukar da shi da Larabci ne, to wannan zai fi sanin hanyoyin istinbati fiye da kowanne. A cikin wayannan ilimi wanne ne na yarwa? To a cikin malaman nan na mazhaba kowanne akwai inda ya fi kwarewa fiye da wani. Ashe babu wanda za ka yar, kowanne za ka fa'idantu da shi daidai gwargwado. Ina ba san gane wannan. So haka a wajen yan salafiyya wa'annan malaman gaba ɗaya malamanmu ne. Mu ba ma zagin malaman bijiyu. Mutumin da ya ware cewa sai Maliku kawai shi ne da zagin malaman bijiyu, ya ware ya ce sai Maliku. Sauran malamai fa yana siffanta su da ainihin ya sunansu jib-jib, a yana siffanta su da gol. Ya ce malamin shi shi ne jib, sauran malamai gof ne. Ko ya ce malamin shi jib, sauran malamai ainihin keke ne ko mashin. Shin wannan shi ne yake zagi malaman fiqhu, ko mutumin da yake duk malaman fiqhu malamansa ne, in sun faɗi magana zai auna maganar wanda ya fi ƙarfin hujja ya ɗauka? Wanne ne a cikin waye mai zagi? Shin da mutumin da yake wariya ya ware wasu malamai ya ce nashi, sauran malamai ba ruwan shi da su, ya ce ka tsaya ka kulle kanka a nan ko da wane ya kawo ma hujja, duk ƙarfin hujjar ba ruwanka da shi. Wane ne ya fi sanin darajar malamai da wanda ya ce duk malaman da malamanmu ne? Ka riƙe su in sun dace da sunna, inda suka ɗan samu kuskure ka nema musu gafara malamanmu ne. Kun gane ko? To ina fata na amsa tambayar ɗan uwa. Akwai tambaya na biyu amma sai gobe Allah ya kai mu. Malam, ga tambaya na biyu. Wai malam, wannan mutumin ya ce a halin da muke ciki yanzu an bi bukatuwa zuwa ga littafan furu'a fiye da yanda ake bukatuwa zuwa ga Qur'ani da hadisi. Kun ji ta'addanci ko? Saboda malaman fiqhu sun gama komai. A cewarsa, a bar karantar da yara littafan hadisi domin littafan suna kawo jayayya. Shi za mu amsa gobe Allah ya kai mu. So lokaci. Ci gaba da daga inda muka tsaya. Allah ta'ala na cewa walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika. Hakika an yi izgiri da manzanni gabaninka. Fa haqa bil ladina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sai wa'annan da suka yi izgiri sai ma kanu bihi yastahzi'un. Abinda suka zamanto suna izgili da shi. Fa haqa bihim sai ya sauka a gare su. An gano wannan ko? Sun kasance suna ma manzo izgili. Idan ka ce kai daga Allah kake, to Allah ya yi mana ruwan duwatsu daga sama. To wannan abin da suke izgili cewa Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama. Fa haqa bihim sai ya sauka a gare su. An gano wannan ko? To Allah ta'ala yana nuna mana yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da irin damuwan da yake ciki. Manzon Allah yana kokarin ya nuna wa mutane alkhairi, ya nuna musu hanyar tsira, amma kuma su mutanen ba sa aikata komai sai cutar da shi. An gane, manzon Allah ya yi daidai da wani annabi da yake cewa mali ad'ukum ila najati wa tad'una li ila nar. Wa me yasa mini ne ina kiran ku zuwa ga hanyar tsira amma ku kuna kira na zuwa ga wuta? Ni kullum ina nuna muku a daina bautan gumaka, a daina yin tsafi, a daina sujada ga wani Allah. Babu mai halattawa, babu mai haramtawa sai Allah. Babu mai kaza, babu mai kaza. Ina kokarin nuna muku alkhairi amma kuma ku kullum din nan kokarinku ku ingiza ni wutan jahannama. Kullum sai ku mun izgili, kullum sai kun zage ni, kullum sai ku mun kaza. An gane wannan ko? To wannan abun yana damun manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shine sai Allah yake kwantar mai da hankali. Ya Rasulullah, ba kai kadai bane manzon da muka aiko. Mun aiko da manzanni da yawa. Ko manzannin nan sun zo da sako irin naka. Shine sako irin na tauhidi. Da suka zo da wannan sako, ka je ka bincika ya Rasulullah. Shin ainihin mutanen su sun kyale su? Shin mutanen waɗannan manzanni da suka zo suka karantar, shin mutanen sun kyale su babu zagi, babu cin mutunci, babu izgili? Shine Allah yake cewa ya Rasulullah, kwantar da hankalinka, ba kai kadai bane farau. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik. Hakika an yi izgili ga manzanni gabaninka. Fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sai waɗannan da suke izgili daga cikin su, abinda suka zamanto suna izgili a gare shi, sai ya sauka a gare su. Allah ta'ala ya yi musu azaba. An gane wannan ko? To a cikin wata aya Allah ya ƙara maimaita abinda ya kama da wannan. Allah yana cewa a walaqad kuzziba rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Hakika ya Rasulullah, an ƙaryata manzanni da yawa gabaninka. Ba kai kadai ka fara yin wa'azi aka karyata ka ba. A'a, akwai manzanni da yawa sun zo sun karantar da tauhidi, an karyata su. Ka kwantar da hankalinka, ka ci gaba da karantar da al'umma. Ya Rasulullah, ko da ka ji an ce ƙarya kake yi, kai dai tunda ka san ka isar da dokokin Allah shikenan. Walaqad kuzziba rusulun min qablik. Hakika an karyata manzanni gabaninka. Fa sabaru ala ma kuzzibu. Sai manzannin suka yi haƙuri akan ƙaryatawar da aka yi musu. Wa uzu, kuma an cutar da su. In cutarwa ne yanda aka cutar da kai ya Rasulullah, su ma fa an cutar da su. Hatta atahum nasruna. Har ya zamanto daga baya da suka yi haƙuri akan cutarwan suna ta karantarwa, daga baya sai nasara ya zo. Nasara baya zuwa lokaci ɗaya. Idan mutum yana da'awa, ya ɗauka in ma zai samu nasara nan take a nan duniya, ko kuma sai ya bar duniya ma nasara ka zo. Za ka ga wani lokaci kana karantarwa, kai ta karantarwa ba a fahimce ka ba, amma kana barin duniya sai a ce Allah sarki, ashe malam wannan na da gaskiya. an gane wannan aiki. Wani zai yi ta karantarwa ya gama wahala, ana yi masa dariya, ana yi masa wulaƙanci, sai bayan ya tafi sai gaskiya ta bayyana. Kaga dai har yanzu yana da me, yana da lada akan abin da ya karantar. Shi mai wa'azi baya damuwa in dai ya karantar ya faɗi sakon da Allah ya ce ya faɗa, ko da mutane sun gibi. Allah ta'ala ya turo manzanni da yawa. Wasu daga cikin manzanni da Allah ya turo, za ga wani manzo ya kamu da Allah sai da koma biyu guda ɗaya. Ya karantar, ya karantar, a yi masa dariya, ya faɗi gaskiyar a banza, zai kamu da Allah shi kaɗai. Wani manzon mabiyansa mutum ɗaya ko mutum biyu, wani manzon fiye da haka. An gane wannan ko? To, amfanin sanin wannan ilimi shi ne rashin ruɗuwa da yawan jama'a in kana karantarwa. Kada ka gajen kana da yawan jama'a ka ɗauka kana da gaskiya, ko kuma rashin gudu, rashin ƙyama daga rashin ƙarancin jama'a. Kana ta karantarwa ka gaba ka da mabiya, kada ka ɗauka wai rashin mabiyan nan alama ne cewa baka da gaskiya. Idan ka ce wai yawan jama'a shi ke nuna alaman gaskiya, ashe za ka wani lokaci in ka je ƙasar China zuwa suka fi yawa. A ƙasar China zuwa suka fi yawa, kafirai masu shirka su suka fi yawa. Sun nunninka musulmi sau tara, kafirai a China wanda ba su yarda akwai Allah ba sun ninka musulmi sau tara, kafirai a India su ma sun ninka musulmi sau bakwai. Mafi yawan mutanen India mushrikai ne masu bautan gunki, masu tsananin kiyayya ga addinin musulunci. Wasu ma suna bautan sanuwa ne a India. Idan za ka zo ka yi layya, ka yanka sanuwa a gabansu, wallahi sai sun kashe ka. In ka zo ka yanka musu allansu a gabansu, ka duba rashin hankali ba. Allan da ka dogara da shi an yanka shi, shi ya kamata in za a yanka ka fa ya baka kariya. To yanzu kai ne wai an yanka allanka a gabanka, ka ce sai ka ɗauka masa fansa. Ina fatan gane wannan. To kaga mutanen China da musulmin China da ainihin arnan China zuwa suka fi yawa, kaga ba a haɗawa. To yanzu yana nuna mana tunda dai duk inda muka ga sai mu ɗauka, duk inda muka ga cewa an fi mabiya, to za mu ɗauka nan ne aka fi gaskiya. To sai mu ce gaskiya kenan ya zamanto ya danganta ne. In a ƙasa ne, in nan arewa ne, nan arewa gaskiya yana hannun musulmi. In mun je Kudu ba, tunda Kudu mafi yawa kiristoci ne, to gaskiya yana wajen mutanen Kudu, yana kan addinin Kirista. In mun je ƙasar Amerika da Ingila, gaskiya yana wajen kiristoci. In mun je Saudiya, gaskiya yana wajen musulmi. Haka abin yake? Ashe da ake ana duba yawan jama'a ne da abin zai zama haka. To so haka ba a duba yawan jama'a. Allah ya ce wa in tudi aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Da za ku yi biyayya ga mafi yawan wanda suke doron kasa, da sun batar da kai daga hanyar Allah. In yattabi'una illa dhann, ba komai suke bi ba face zato. Wa in hum illa yakhrusun, kuma su ba wani abu suke aikatawa face shaci face kawai, kaddara fadi ne kawai. To ka ya rasulullah, ka kwantar da hankalinka. Abinda ake bukata ga malami ya faɗi gaskiya kawai. In ya faɗi gaskiya, shin ya rage ga malam ga mutane sun bi wannan gaskiya ko ba su bi ba? An gane wannan ko? Walaqad kuzziba rusulun min qablik, hakika an ƙaryata manzanni gabaninka. Fasabaru ala ma kuzzibu, sai suka yi haƙuri akan ƙaryatawa wanda aka yi musu. Wa ubzu, aka cutar da su manzannin nan. Hatta atahum nasruna, har ya zamanto daga baya sai taimakon ya zo. Wani lokaci ma sai an ɗaya ba tsammani. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, shin kuna tunanin ku shiga aljanna alhali misalin wa'annan da suka zo gabaninku bai zo ba? Me ye misali? Masarhumul ba'sa wadh-dharra wadh-dhil, wato tsanani ya shafe su da cuta. Sun fuskanci wani irin tsanani da wani irin cuta a wajen bin hanyar Allah. Wa zulzilu, an girgiza su. Hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, har ya zamanto manzan da waɗanda suka yi imani da manzan in sun ga bala'i yayi bala'i, tashin hankali ya kai intaha, sai su fara tambaya wai taimako Allah yaushe ne? Ba Allah ya ce zai kawo taimako ba? Sai yaushe ne? Sai Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib, ku saurara, lallai taimakon Allah yana nan kusa. kuma an ce kusa shekara nawa ne zai yi wannan da shekara 30 ne kusa ba wai da aka ce karib ana nufin nan da awa ɗaya ko nan da kwana 10 ko zai yi wannan da shekara 30 zai yi wakila sai ka bar duniya sannan karib din yanzu an gane wannan ko shine Allah yake cewa wala mubaddila li kalimatillah babu wanda zai canza maganar Allah in Allah ya riga ya tabbatar da magana sai ta tabbata wala kad ja'aka min naba'il mursalin hakika labarin manzanni ya zo maka ka ji labarin annabi Nuhu yanda ya sha wahala annabi Ibrahim yanda ya sha wahala annabi Musa annabi Isa da sauransu an zage su an musu kaza an musu kaza yaya suka yi to kai ma kai haka an gane wannan ko na'am
قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون
شيخ يا رسول الله وانين قل من يكلأكم بالليل والنهار وانين يكي باكو كاريا دري ديني وانكي باكو كاريا دري ديني من الرحمن دك عذاب الله waje ba ku kariya kaga nan an tambaye ka ana so ka bada amsa an gane wannan ku saboda haka kowa ya tabbatar da babu mai kariya daga wata musiba sai Allah babu mai kariya daga azaba sai Allah balhum an zikiri rabbihim muridun a sutin nan suna masu bijirewa daga ambaton ubangijin tunda ka riga ka tabbatar da cewa idan azaba ta zo ko wata musiba ta zo babu wanda ya zai kare ka daga wannan azaba ko wannan musiba sai Allah to shin ya kamata ka bijire wajen bautan Allah ai ya kamata tunda ka san Allah ke bada kariya ya kamata ka bauta mai shi kadai to su kafirai sun san Allah ke bada kariya amma kuma suna bautan wani sa sun san Allah ke bada kariya suna bautan Lata da Uzza wasu mutane sun san Allah ke bada kariya suna bautan aljannu wasu suna zuwa su karbo layu da guraye da sauransu da kambuna domin neman kariya to babu wanda zai kare ka da dare da yini daga wani azaba ko wani musiba sai Allah subhanahu wata'ala ga mutumin da ya san tauhidi ya kamata ya dogara ga Allah shi kadai ya nemi kariya a wajen Allah neman kariya wajen wani Allah shirka ne ka nemi kariya wajen aljani ka nemi kariya wajen gunki ka nemi kariya wajen kaza kasancewa ka rabu da Allah subhanahu wata'ala balhum an zikiri rabbihim muridun su din nan duk da sun san Allah ke bada kariya ga su nan sun bujire daga ainihin ambaton ubangiji na'am
am lahu لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا شن سنة دا اللولي لي سنة دا كما كاني و سنة دا وسع الجنو كو ملائكو كو كذا نسكي إيا باس كاريا كو مبايم سنة دا شي باس دا واني واندزي إيا باس كاريا كو مبايم الله la yastabi'una nasara anfusihim wa innan kuma kan da aljannun da mala'ikun da annabawan ba sa ma iya kare kansu mala'iku ba sa iya kare kansu daga azaban Allah in yazo haka nan annabawa ba sa iyawa haka nan aljannu ba sa iyawa haka nan kuma ka ba sa iyawa duk wani abin da kake bauta ma shi ma yana neman kariya ne wajen wa in yamtaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta ba mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah shi kadai ka gama yawo duniyar nan gaba ɗaya ka je wajen bokaye ka je wajen kaza kana neman a kare ka daga wannan cuta ko a yayi maka shi babu wanda zai yayi maka wannan cuta sai Allah ya so saboda haka la yastadi'una nasara anfusihim ba sa iya taimakon kawo kansu wa'annan da kuke bauta ma wala hum minna yuhabun su ba ba a iya kare su daga gare mu su da kansu idan azaba ya zo ba za a iya kare annabawa ba qul la yujira ni min allahi ahad wa la ajida min dunihi multahada Allah ya ce annabi ya ga mu duniya idan azaban Allah ya zo ko musiba ya zo ba mai iya kare ni daga Allah in Allah ya ga damun mun azaba duk duniya gaba ɗaya ba mai iya kare ni an gane wannan ko saboda haka su din nan an gane da aljannu da gumaka da waye da kuke bauta ma su ma ba mai iya kare su daga azaban Allah su ba za su iya kare kansu ba sannan su ma ba za su iya kare su ba na'am
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
بل متعنا هؤلاء حقيقة من جد وإن الدائي wayannan kafiran makka mun je da su dadi wa aba'uhum da ubanninsu iyayensu kuma mun je da su dadi hatta tsala alaihimul umur har ya zama to rayuwa ya tsawaita a gare su Allah ya ba su tsawon rayuwa afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha shin ba sa gani lalle muna zuwa makasa muna tauye ta daga sasanninta Allah ta'ala yana ta zuwa makasa yana tauye kasa daga sasanninsa menene abin da ake nufi a nan wajen aka ce abin nufi a nan wajen ba sa gani wato kasashensu kamar mutanen makka ba sa ganin makka da gaba ɗaya kafirai ne amma yanzu ana ta ƙara tauye kasar ana ta ƙara rage mutanen garin an gani da daga waje kaza zuwa waje kaza gaba ɗaya kafirai ne to yanzu kafiran sun fara raguwa ana ta tauye su kaɗan-kaɗan shin ba sa ganin haka ba sa ganin kabilan banu fulan sun musulunta banu fulan sun musulunta banu fulan sun musulunta shin an tauye su ko ba tauye su ba shin afala ya rauna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha shin ba sa gani cewa lalle muna zuwa makasa muna tauye kasa daga sasanninta afa humul galibun shin idan ya zama to muna tauye kasa daga sasanninta nan gaba a hankali makka za ta zamanto daula ta musulunci ina ba ta gane wannan shin su za su yi rinjaye ko musulunci shine Allah yake tambaya an gane wannan ko shin su din nan za su yi rinjaye sai Allah yake nuna mana ba za su yi rinjaye ba tun daga shi nan alama ba ya fara nunawa cewa ana ta tauye su daga sasanni an gane wannan ko to shine Allah ta'ala yake nuna mana a nan wajen a cewa bar matana haula a mun ciyar da wayannan dadi wa aba a kuma da ubanninsu har ya zama to rayuwar su yayi tsawo Allah ya ba kafiran makka tsawon rayuwa amma kuma wannan tsawon rayuwar bai amfane su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul muslimin aw khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane shine wanda rayuwar sa kai tsawo kuma aikin shi ya zamanto mai kyau Allah ya baka tsawon rayuwa kuma ya zamanto aikin ka ya zama mai kyau wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane shine wanda Allah ya ba su tsawon rayuwa amma kuma aiki yayi muni wayannan mutane sun tabe a cikin rayuwarsu an gane ku saboda haka shine Allah yake magana yanzu mun ce a duniya gaba daya babu wanda ya fi mutanen China dadewa a duniya wannan kaulan wahida kuma gashi nan sun fi kowa kafirci a duniya duk duniya ba kafiri kamar mutumin China ko mutumin Russia wayannan mutane ba su ma yadda akwai Allah ba balle su bauta mai ba sa ma tunanin akwai tashin kiyama su sun yi imani da wani abu ana kiran shi tanafukul arwah shine wato dan adam idan ya rayu a duniya idan ya kyautata aikin shi a nan duniya in ya mutu to nan gaba zai ƙara daraja ne idan da can mutum misali a ce kansila ne tunda kansila in Najeriya suna dauka wani honorable ne ko to an ce kansila ne to idan ya kyautata aiki yayi adalci ga talakawa to idan ya mutu zai zama chairman zai taso nan gaba chairman zai zama idan yazo ya zama chairman yazo yayi hukunci da littafin Allah yayi wa mutane adalci yayi abin da yake kaza 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 idan ya mutu nan gaba zai zama dan majalisa haka haka zai yi ta hawa sama yazo ya zama gwamna daga gwamna yazo ya zama shugaban kasa daga nan wajen yazo ya zama shugaban dinkin duniya wajen dinkin duniya haka zai yi ta hawa sama iyayen da yake rusa aikin shi iyayen da yake hawa sama in kuma ya zama to ya muna da aikin sa in ya muna da aiki to shi ma zai ta koma baya ne daga dan adam sai ya koma biri daga biri ya koma mage daga mage ya koma bera daga bera ya koma kenkesu kenkesu ya koma kudin cizo da kudin cizo ya koma mi a gare to haka suka yi imani su sun sun dauka gaba daya rayuwar na nan ne a duniya gaba daya a nan duniya za a rayu a kare gaba daya a cikin ta ina fatan gane wannan saboda haka su din nan Allah ya ba su tsawon rayuwa dan Allah ya baka tsawon rayuwa ba ya nuna ya san kanka akan wanda bai da tsawon rayuwa bane ba akwai wanda zai shekara 10 a duniya kawai ya mutu ba dan Allah na kin shi ba zai iya yiwa daukar ran da Allah ya yi masa shi ne alkhairi a gare shi akwai kuma wanda Allah zai ba shi tsawon rayuwa amma kuma ya zama to cikin kafirci da kangarewa dokokin Allah kamar mafi yawan mutanen China mafi yawan mutanen India mafi yawan mutanen kaza sannan banda su ma ai akwai garuruwa irin su America irin kaga mutum ya rayu bai ma san wani addini ba kafiri ne shi kansa duk mutumin da Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi alkhairi mai yawa kamar Allah ya yanke mishi uzuri ne ya bashi dama yayi tunani har ya zo yayi imani an gane wannan hukunci to shine Allah yake gaya mana shin su din nan ba sa ganin yanda muke ta cin kasashen Makka kasan Makka muna ta cin ta a hankali a hankali mutane da yawa masu fada da musulunci yanzu sun koma sun musulunta nan gaba za a nemi kafirai a ransa a Makka kamar Allah yana mana ishara nan gaba Makka za ta zama to daula ta musulunci Allahu a'lam an ce lokaci yayi za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inshallah